sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 30 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun daukaka kara a Najeriya ta yanke hukuncin a fara shari'a babban alƙalin Najeriya da aka dakatar a makon da ya gabata. Bayan haka za ku ji cewa hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta nemi goyen bayan sarakunan gargajiya wajen faɗakar da al'umma muhimmancin gudanar da zaɓe cikin lumana. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wace irin gudunmuwa kuke gani sarakunan na gargajiya za su bada wajen tabbatar da an yi sahihin zaɓe a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro, barkamu da wannan dare. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya ƙarfafa goyen bayansa kan ƙoƙarin sake dawo da zaman lafiya a Venezuela a yayin da yake tattaunawa a ranar Laraba tare da shugaban 'yan adawa Juan Guaido, wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar. Kakakin White House Sarah Sanders ta ce Trump da Guaido sun amince kan ci gaba da tattaunawa don tallafawa ƙasar ta Venezuela zuwa ga zaman lafiya da sake gina dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. A yau Laraba, shugaba Trump ya ce takwaran aikinsa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa don magance rikicin siyasa a ƙasar Amurka ta Kudun, amma ya gargaɗi Amurkawa kada su yi tafiya zuwa Venezuela har sai an buƙaci hakan. A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyinsu da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan da Majalisar Dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. Wasu jerin ƙuri'u da aka kada a zauren Majalisar Burtaniya a jiya Talata sun amince da shirin jam'iyyar May na neman wata yarjejeniyar. A cikin wata hira yau Laraba, ministan Burtaniya mai kula da harkokin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai Stephen Barclay ya faɗawa kafar yaɗa labarai ta BBC cewa sauye-sauye ne zai zama maudu'in tattaunawar da za a fara a 'yan kwanaki masu zuwa. Amma daga ɓangaren ƙungiyar tarayyar Turai, wakilin tattaunawarsu Michael Bania ya ce sun riga sun bayyana nasu ra'ayin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an dogarawan teku a Djibouti sun ce sun gano gawawwaki mutane 48 da suka mutu yayin da wasu jiragen ruwa biyu suka kife a cikin tekun Red Sea ranar Talatan da ta gabata. Wani jami'i wanda baya so a bayyana shi ya shaida wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 da ke cikin jirgin sun tsira. A wata sanarwa, ƙungiyar kare haƙƙoƙin baƙin haure ta duniya wato IOM ta tabbatar da yawan da mutanen suka tsira. Ƙungiyar ta IOM sun ce bisa ga waɗanda suka tsira akwai mutane 130 a cikin jirgin ruwan guda biyu waɗanda suke ƙoƙarin yin hijira zuwa ƙasar Yemen. A cewar jami'in, ba mu da wata shaida da ke tabbatar da kasashen su amma bisa kwarewar mu da kuma lura muna ganin ƴan kasar Habasha ne wataƙila wasu kuma ƴan kasar Eritrea ne jami'in ya ƙara da cewa jirgin ya kife ne yayin da yake tafiya cikin iska da ruwan sama mai ƙarfin gaske haka kuma yayi imanin cewa an cika jiragen da mutane da yawa Amurka da kungiyar Taliban dukkansu sun amince su kafa tawaga kwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkan sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan da kuma hana ƴan ta'adda amfani da kasar Afghanistan wajen kaiwa Amurka da abokan kwatancen kawancenta hari Babban mai magana da yawun Taliban Mullah Shar Muhammad Abbas Sadniksa ne ya bayyana hakan bayan tattaunawa ta kusan mako guda da aka kammala ranar Asabar a Qatar tare da wakilin musamman na Amurka kan batutuwan da suka shafi Afghanistan Zalmi Khalizad a ranar 25 ga watan Fabrairu tawaga kwararru biyu za su tsara su kuma tsayi da shawarwari kafin su gabatar a teburin tattaunawa da za a yi a taron da zai gaba ta a jihar Doha kamar yadda Sanitsai ya fada a wata kafar watsa labarai dake goyen bayan kungiyar Taliban mai magana da yawun Taliban Sabihullah Mujahid ya sako a faifan bidiyon hirar yau Laraba
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To a yayin da masana da sauran jama'a ke bayyana mabambantan ra'ayoyi game da dakatar da babban alƙalin Najeriya Chief Walter Onnoghen wata kotun kasar ta yanke hukuncin a fara shari'arsa a kotun da'ar ma'aikata akan zargin kin bayyana wasu kaddarorinsa ga baba Yakub Makiri da ƙarin bayani
Wata kotu ta yanke hukunci a yau Laraba na fara shari'a akan babban alƙalin Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shi ana sauran ƴan makonni a gudanar da zabe da zai taimaka a warware duk wasu korafe-korafe da za su biyo bayan zabe lamarin da yasa ake zargin shugaban kasar da yin katsalandan a harkar zabe kotun daukar ƙara ta Abuja ta yanke hukunci cewa kotun da'ar ma'aikata za ta iya shari'a akan zargi da ake yi wa babban alƙali Onnoghen cewa ya gaza bayyana dukkan kadarori da kudadinsa A makon da ya gabata din shugaba Buhari ya dakatar da Onnoghen yayin da yake jiran hukuncin kotu akan zargin take dokar bayyana dukiyar ma'aikata makonni kafin zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 16 ga watan Fabrairu wanda shugaba Buhari ke neman wa'adi na biyu Onnoghen dai bai maida martani akan zargin a bainin jama'a ba kotun daukaka kara a baya ta jinginar da shari'ar kotun da'ar sai baba ta gani saboda babban alƙalin Najeriya yana da hurumin sasanta rikicin zabe amma dakatar da Onnoghen ya haifar da zargi daga masu adawa da shugaba Buhari cewa yana katsalandan a harkokin zabe tare da fifita wani yanki da addini akan wasu kungiyar tarayyar turai da Amurka sun bayyana damuwa dangane da wannan batu galibin alƙalan Najeriya mabiya addinin Kirista ne da kudancin kasar inda jam'iyyar adawa ta PDP ta fi tasiri wanda mai gurbin babban alƙali a matsayin mai rikon kwariya dan arewacin kasar ne inda al'umman yankin musulmi ne inda jam'iyyar Buhari ta APC mai mulki ta fi ƙarfi kotun da'ar ma'aikata ta faɗa a ranar 12 ga watan Janairu cewa Onnoghen zai iya huskantar laifuka shida na karya dokar kin bayyana kadarorinsa tsohon hadimin Buhari mai kula da yada labarai daga shekarar 2009 zuwa 2011 Dennis Aganya shi ne ya fara zargin Onnoghen da aikata ba daidai ba
yanzu dai a Najeriya a yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a watan Fabrairu hukumar wayar da kan jama'a game da manufofin gwamnati na neman goyon bayan sarakunan gargajiya wajen fadakar da jama'a akan muhimmancin yin zabe cikin lumana wakilin sashen Hausa Zainab Babaji na dauke da karin bayani
Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta nemi goyon bayan sarakunan gargajiya wajen faɗakar da al'umma muhimmancin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Darakta janar na hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya Garba Abari ya jaddada muhimmancin da sarakunan gargajiya ke da shi wajen fadakar da talakawan su fa'idar zaman lafiya musamman a wannan lokaci na manyan zabubbuka da ke karatowa a kasar
saboda irin baci da muke gani da kuma ruzun sutuka da muke gani daga da suke fita daga bakin yan siyasa da kuma abubban da ba za ka rasa wata tare da halaye irin na matasa a yau to duk wannan su ne abin da suka sa nan kudirniyar tasowa daga Abuja na zo nan Jos domin na nemi goyen bayan ƴan jarida musamman irin ku da kuma iyayen ƙasa shugabannin gargajiya da kuma shugabannin addini akan cewa akwai bukatar da ke akwai su taimake mu su kai murin sakonnin da mu muke fada a radio da kuma gidajen talabijin da jaridu
na cewa
a zauna lafiya kowa ya kudirniyar son ya zama mai son zaman lafiya ya zama mai bin doka jami'an tsaro su zama masu gudanar da ayyukan su ta yadda aka ba su horon su yi ta yadda ba za su taka hakkin kowa ba kuma su ɗan siyasa su zama masu kishin ƙasa domin idan babu zaman lafiya to zaben ma ba yiwa zai ba.
Darakta General na hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa kenan Garba Abari. Mai martaba sarkin Wase a nan jihar Plateau Muhammadu Sambu Haruna wanda ya yaba da karramawa da kungiyar ƴan jarida ta jihar ta yi masa yace
kuma ina amfani da wannan dama in jawo hankalin al'umma baki daya kowa ya yi aikin sa yayi ayi zaben nan cikin lafiya ba tare da zagin wani ba ba tare da cin mutuncin wani ba mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ji tausayin mu kuma su kawo mana cigaba a ƙasar mu baki daya
shi ma mai martaba sarkin Kanam a nan jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu yace yana da yakinin za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali
mu a matsayin mu na sarakuna muna da yakinin cewa Allah da muke roƙon sa za a yi zaben lafiya za a kuma gama lafiya
ka gamsu da yanda su ƴan siyasa suke gudanar da harkokin wato campaign
to zuwa yanzu duk dan Najeriya ya ga abin da yake faruwa jiyan mutane suna da fifi ne saboda abin duniya mu yanzu kuma zaben kaman ana yin shi ne ba tare da ana raba mu mutane kudade da sauransu ba ya dada rage wa'innan chances na samun violence da sauran rigingimu muna ganin tunda an fara samun sanity a yanda ake gudanar da harkokin zabe to da tabbas cewa da tabbacin cewa za a yi nasara a dukkan al'amarin
sarkin Tula a jihar Gombe Alhaji Atare Buba na biyu yace al'umma su sani shugabanci lamari ne na Allah
babban kira da zan yi shine ƴan siyasa da magoya bayan su su yi siyasa ba da gaba ba tare da kawo bangaranci na kabilanci ko addini a ciki ba a zabi cancanta shugabanni na gari waɗanda muke gani a namu tunanin mu na ƴan adam za su kwatanta mana adalci amma babban addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su kaunace mu kuma su cirewa al'umman mu haƙƙin su
wasu sarakunan gargajiya kenan ke fadakar da jama'a muhimmancin yin zabe ba tare da tashin hankali ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji to yau dai muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan irin gudunmuwar da kuke gani sarakunan gargajiya za su bada wajen tabbatar da an yi sahihin zabe a Nigeria amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205
26 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka daya, sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Mun samu kira na farko daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Suna na Ayuba Garba, imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Mallam Ayuba.
To a gaskiya akwai rawan da sarakuna da su taka a yi zabe cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali. Lalle sarakuna iyayen ƙasa ne, kuma mun gode musu, suna kira a yi zabe lafiya a kare lafiya. Kamar misali mu a nan jihar Bauchi, mai martaba sarkin Bauchi yana iya kokarin sa daga an yi zabe lafiya. Haka shi ma hakimin kasar Ganjuwa Alhaji Dr. Baba Muhammad Gidado yana kokari a yi zabe lafiya a kare lafiya. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Barkanku da kokari. Sunana Kabir Mebirka da radio, amma a garin ƴan dadi nake jihar Kano, amma mazaunin Kaduna.
To Mallam Kabir, muna jin ka.
To gaskiya saboda Allah mun dauko bayani mai ma'ana, Allah saka da alkhairi.
Amin.
Wato sarakuna iyaye ne, kuma ni ina kira ga sarakunan Najeriya gaba daya, bai kasance sun rike gaskiya da rikon amana kamar yanda suke yi yanzu. Kada rudin kudi ya ɗebe su a bisa wasu kamar yanda wasu suke, za ka ga kudi sun ɗebe su suna yanda suka ga dama. To ya kamata a ce su rike gaskiya da rikon amana, domin shi ma Allah zai tambaye su. Dan sarakuna su suke kusa da talakawa, su suke kusa da dukkan wani jama'a wanda suka kama. Saboda gaskiya ina kira su rike gaskiya da rikon amana kamar yanda musulunci ya bada dama a yi. Na gode Kabir Mebiro, ɗan dad Allah ɗaukaka wannan kafa.
To mun gode Mallam Kabir Mebirka. Yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara? To ina gani layin malami ko malama daga Zamfara ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu wani kiran daga jamhuriyar Niger.
Shawara ta ga sarakunan gargajiya su riga kira ga talakansu, riga marasu, su riga ba su shawara ta gari. Hello?
Hello, muna jin ka malami daga Niger.
Hello, ita ne sarakunan gargajiya su riga kula da talakansu, kuma su riga ba su shawara mai kyau, mai kyau.
To mun gode da shawararka. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Ana magana da Uri Fulani na kusa karamin hukumar Tota jihar Nasarawa.
To muna jin ka, mene ne ra'ayinka?
Gaskiya kamar yadda kuka yi nan, sarakuna za su taka rawan gani, domin mu talakawa mu ne muna gab da sarakuna.
Kamar ta wani hanyoyi ne kake gani za su yi wannan rawar ganin?
Kamar kuwa a kamar masallatai ko coci-coci za su iya yi bayanai kamar yadda za a gabatar da zaɓe. Da shi haka mummuna a wannan mai kyau.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Lagos. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Lagos?
Da Tijjani Muhammad daga Lagos.
To Mallam Tijjani, muna jin ka.
Mun ji irin magana da kuke faɗa a kan sarakin gargajiya, amma
Mallam Tijjani ka ce amma me?
To shi ne nake gaya muku cewa ba kowane sarakai ba ne za su bi wannan umarni. Wayansu suna goyon bayan 'yan siyasa ne.
Kana gani kamar sarakan ba za su ba da haɗin kai ba kenan wajen faɗakar da jama'a akan muhimmancin yin zaɓe cikin lumana?
Ba za su yi ba, ba duka ba ne. In ma za su yi a ɗaya ɗaya ne, a cikin dari ba zai wuce a samu guda biyar ba.
To mun gode Mallam Tijjani Muhammad da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Mursal, Allah ya kira garin da gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jin ka.
to madalla Maryam Bello, to gaskiya mun ji dadin wannan abubuwa, duba da sarakuna gaskiya su ne iyayen kasa, kuma suna bada gudunmuwa, kuma muna kare kira dama gwamnati su kare daraja su, kuma su zamanto kowa nasu ne su iyayen al'umma ne, kar su dinga nuna bambanci. Kuma wannan shiri da kuka bamu maudu'i na ji dadi, kuma gashi dama daga jihar Plateau ma kun tattauna da wasu wakilai. So haka muna so mu kara godiya ga shi gwamnatin Plateau nan, musamman ladan din na kokarin da yake wajen hada kan al'umma, kuma muna kara tuna masa masarautar nan da yake za a nada shi na Yelwan Shandam. To kaga ga sarakuna lokacin aikin su yazo, yayi kokari da Allah ya cika alƙawarin da ya wajen masautar Yelwan Shandam din nan, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Kuna magana da Malam Usamatu.
To Malam Usamatu, muna jin ka.
Daga Argungu.
To muna jin ka daga Argungu.
To sarakunan gargajiya so suna ba da nasu haƙin kai, amma suna nuna kwaɗayen su da shi. Kuna ji?
Muna ji. Suna ji kuma.
Duk kesan da an ga ba su kusi, suna ba da ƙarfi wurin nan, ba za su mai da hankalinsu ga inda talakawa suke.
Malam Usamatu, kana tare da mu?
Muna ji ko?
Eh, muna jin ka. To ina ga dai layin ka yana da ɗan tangarɗa ya goce. Har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kebbi.
To ina magana ne da ku game da maulidin nan da kuke yi game da sarakuna.
To da wa muke magana da
sarakuna yana da kyau su da suke kusa da su talakawa, su ba su ƙarfin gwiwa da kuma gargaɗi mai ƙarfin gaske, yadda za su ci gaba da lura da irin tafiyar da su talakawan su za su yi wannan zaɓe. Idan suka ga kamar cikin akwai wani abin da bai dace ba, su yi ƙoƙari su tura fadawan su don su gargaɗe su, domin su jawo hankalinsu yadda za a yi zaɓe cikin limana da kwanciyar hankali, domin su samu su san da cewa zaman lafiya nan fa shi ne ya ci kowane irin rayuwa kyau.
To mun gode kuma da kiran kallabi tsakanin rawuna, za mu dasa aya. Mun gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata dama. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A labarin wasannin na yau, ma'aikatar ministan matasa da wasannin motsa jiki a madadin gwamnati ta yanke shawarar taimakawa klubin Dukda ya kai sashen rukunoni na CAF Champions League da kuma gasar Confederation Cup da kuɗi $200,000 kowanne su. Wannan ya danganci kokarin gwamnati na taimakawa clubsun din ne na ƙwallon ƙafa da suka samu shiga gasar na Afirka. Daraktan sadarwar kuma sasan Kotoko Safo Duku ya ce Kotoko ta watsa ragar ta kasuwan 'yan wasa, inda take zawarcin 'yan wasan Ash Gold Uku, Dozi, Shafiu da Akaminku. Haka kuma Duku ya bayyana cewa asirce Kotoko na hararin wasu 'yan wasan daga wasu clubs cikin gida. Kasar Ghana za ta kara da Burkina Faso cikin wasan Zone B na gasar zakarun Afirka na shekara ta 2020 da za a yi a kasar Habasha. Ghana za ta fara karɓan bakuncinsu kansu yi tattaki zuwa Wagadugu. A zagaye na biyu a ranar Laraba ne aka haɗa ƙasashe da junansu, yadda za a samu waɗanda sun ka samu shiga gasar ta Ethiopia 2020 a birnin alƙahirin ƙasar Masar. Ƙasashe 47 za su fafata neman gurabu 15 su haɗe da ƙasar Habasha mai karɓan baƙuncin. Babban kociyar zakarar Sudan Al Hilal Irad Zafuri ya ce ya yi imani 'yan wasansa za su doke Kotoko a wasan farko na rukunin C na CAF Confederation Cup kafa na rukunoni. Ali Hilal dai ta farfado daga kashin da ta sha a hannun Marek Al-Fashar Beat a daren Litini a legan din kasar Sudan. Sahel FC Nigeria ta yi kunnin doki daya da daya da Black Satellite in Ghana a wani wasan sada zumunci gabanin gasan zakarun Afirka ƙarshen mako. Mai tsaron gida Abdulmanaf Nuruddin dake takale da a kasar Belgium ya haɗe da ƴan wasan kasar shekaru 20 na Ghana a kasar Niger a ranar Talata gabanin gasan kasa da kasa na matasan Afirka kasar shekaru 20 na shekara ta 2019 a sabon wata. Ana sa ran Nuruddin ya taka muhimmiyar rawa a gasan na bana. Manajan Chelsea Maurizio Sarri ya ce ba zai iya baiwa dan Ghana haifafin Turai Callum Hudson-Odoi tabbacin samun gurbin farko na wasa ba bayan klabin din yayi watsi da bukatan samun transfer. Da wannan labari muka so karshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To kafin ku ji labarai a takaice ga wannan sakon.
Talaka kamar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamunka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba ta samu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. Sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya. Sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wani da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a kafin hannu.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya karfafa goyon bayansa kan kokarin sake dawo da zaman lafiya a Venezuela a yayin da yake tattaunawa a ranar Laraba tare da shugaban ƴan adawa Juan Guaido wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasar. A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai bayan da majalisar dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. Jami'an dogarawan tekun Djibouti sun ce an gano gawawwakin mutane 48 da suka mutu a yayin da wasu jiragen ruwa biyu suka kifa a cikin tekun Red Sea ranar Talatin da ta gabata. Wani jami'i wanda baya so a bayyana shi ya shaida wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 da ke cikin jirgin sun tsira. A wata sanarwa, kungiyar kare harkokin bakin haure ta duniya wato IRF ta tabbatar da yawan mutanen da suka tsira. To takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Ciroman Gumel Alhaji Alhassan Sani akan rashin ƴarsa Hajiya Karima Alhassan wadda Allah ya yi wa rasuwa a yau Laraba. Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu ƙarshen ama. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.